This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau Juma'a 24 ga watan Janairu shekarar 2025. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji mu da bayani kan halin da ake ciki a birnin Los Angeles na jihar California inda wutar daji ke ci gaba da ta'annati.
Southern California dai wannan shekara suna cikin babban damuwa domin wannan wuta da ke ci.
Muna kuma tafa da shirin tubalin tsaro, haka zalika za mu bude muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan duk wani abu da kuke son tsokaci akai. Kamar yadda aka saba, lambar da za a kira ita ce farko alamar tarawa wato plus sai 202-980-6850. To amma da farko ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Jami'an a Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a cikin dare waɗanda suka yi sanadin mutuwar akalla farar hula biyu, wasu da dama kuma suka jikkata. Sannan gine-gine a 'yan kasuwa da na zama suka lalace. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta ce tarkacen jiragen sama ne suka kashe mutanen biyu a tsakiyar yankin Kyiv. Ta kuma ce wani bene mai hawa da yawa da cibiyoyin kasuwanci na daga cikin ababen more rayuwa da aka lalata a harin. A halin da ake ciki, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce na'urorin kariyarta ta sama sun kakkabo tare da lalata kusan jirage marasa matuki 120 a yankuna sama da 10 ciki har da Moscow a cikin daren Juma'a a harin da Ukraine ta kai. Shugaba Donald Trump ya gabatar da shirinsa na jan hankalin masu saka hannun jari daga ƙetare a babban taron shugabannin harkokin kasuwanci na kasashen duniya da aka yi, inda ya yi masa tayin su zo su kafa masana'antunsu a Amurka ko su fuskanci haraji mai yawa babu wata makawa. Shugaba Trump ya gabatar da jawabinsa ga masu manyan sana'antu na duniya ne ta bidiyo a yanar gizo. Ya kuma bayyana wa masu zuba hannun jari na wato na ƙetare tsare-tsarensa da za su amfane su da kuma takunkumin haraji mai yawa idan suka yi akasin haka, a ƙoƙarinsa na ƙarfafa saka hannun jari a ƙasar da tafi ƙarfin masana'antu a duniya.
My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you a...
Yace sakona ga kamfanonin kasashen duniya abu ne mai sauki. Ku zo ku kafa masana'antunku a Amurka kuma za mu ba ku mafi karancin haraji idan aka kwatanta da sauran kasashen duniya. Amma idan ba ku kafa masana'antunku ba a nan Amurka, wanda zabin ku ne, to za mu sanya haraji sosai akan kayayyakinku da suke shigowa Amurka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an shige da fice na Amurka sun kai samame inda suka tattaro baki marasa takardun zama kasar da ma 'yan kasar a wani wurin aiki a birnin Newark da ke jihar New Jersey a jiya Alhamis. Magajin garin birnin ya faɗi cewa har da wani da ya taɓa aikin sojan ƙasa aka tsare, sannan an take haƙoƙin jama'a. Samaman da aka kai a birnin na New Jersey mafi yawan jama'a, wanda magajin garin Ras Baraka ya yaba da manufofin birnin na ba baƙi marasa takardu kariya da matsugunni, na zuwa ne bayan da shugaba Donald Trump ya lashe takobin ta sakiyar miliyoyin baƙin haure da ke zama Amurka. A ranar Litinin ne Trump ya sanya wa umarnin hannu bayan da ya kama aiki a matsayin shugaban ƙasa da nufin tunkarar matsalar baƙin haure a ƙasar. Wani bincike ya nuna cewa mummunan fari da ya addabi wasu sassan ƙasar Somalia tun daga shekarar 2022 ya yi sanadin kisan mutane aƙalla 71,000 fiye da adadin da aka yi hasashe a baya. Kimanin kashi 40 cikin 100 na rayukan da aka rasa yara ne 'yan ƙasa da shekaru 5, a cewar binciken wanda asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Lafiya ta Duniya da Ma'aikatar Lafiya ta Somalia suka ba da umarnin a yi. an gudanar da binciken ne tsakanin watan Janairu na shekarar 2022 da Yunin shekarar 2024. A wata hira da sashen Somalia na muryar Amurka, Dr. Najib Isadiri, mataimakin daraktan bangaren bincike a Jami'ar Sima da ke birnin Mogadishu, wadda ta taimaka wajen gudanar da binciken, ya ce an sami yawan mace-macen ne sakamakon rashin ruwan sama shekaru biyar, lamarin da ya sa wasu sassan Somalia gab da fadawa kangin yunwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Tun a farkon watan nan ne wata daji ta barke ta rika ci tare da lashe gine-gine da gidaje da sauran dukiyoyin jama'a da kuma ci rayukan mutane a birnin Los Angeles na jihar California da ke nan Amurka. Bayan ta dallafa kwatsin sai ga wutar ta sake ballewa. Akan haka ne na tattauna da Madam Grace Helen Bako, mazauniyar jihar ta California, domin jin halin da ake ciki dangane da wannan mayar wutar daji da ke ci gaba da barna.
Wata wuta ta barke da inda ake kira Caustic Lake. Idan kin tuna kwanaki, Southern California ta yi fama da wuta, wata wuta ce ta barke a inda ana kira Caustic Lake. A yanzu haka bisa ga news da ake fadi, wutan ta ci fili hectare 50,000. Har yanzu dai firefighters suna kokari domin su kashe wannan wuta.
To malama Helen, a yanzu a iya cewa menene yafi damuwar mutanen wannan yanki na birnin Los Angeles a ita jihar ta California sakamakon wannan gobara da ta ice ta icinyewa?
Damuwar mu a nan Southern California shine ba a yi mana ruwa akai-akai a wannan shekara, ba taɓa yin ruwa ba, kuma akwai iska da ake kira Santa Ana winds. Da iska da rashin ruwa ya sa yanayin wurin ta bushe, saboda haka in an fara wuta kamar haka za ki gani nan da nan wuri ta kama wuta domin rashin ruwa da kuma wannan iska da ke hurawa ko kuwa iska da ke blowing a nan Southern California.
To kuma idan aka duba yanayin barna ko kuma ta'adi da wannan wuta ta yi, ya za ki iya kwatanta ta'adin da ta yi ganin cewa wannan gobara da ta dallafa kwatsam aka waye gari kuma ta dawo?
Wannan wuta lalle ta yi barna, mutane da yawa an fifitar da su a gidajensu, na ga makarantu kuma an rurrufe su. Kuma bisa ga abinda yake kawo damuwa kuma ba wutan ne kawai ba, amma hayaki da ke fitowa domin sabilda wannan wuta ta yi baki kirin kamar hadari. Kuma wutan ke yana konuwa ne kusa da hanya wanda 5 freeway. To har yanzu na ji kamar an ce mutane da ke nan wurin da sun zo aiki a nan Los Angeles za a rufe freeway. To kin ga yawancin mutane da suka baro gidajensu suna cikin damuwa don ba su san ko yaya ne gidansu yake ba, kuma gashi an rufe hanya, ba wata hanyar da za su iya zuwa gidajensu.
A iya cewa a yanzu wani hali mutanen Southern California suke ciki?
Southern California dai wannan shekara suna cikin babban damuwa domin wannan wuta da ke ci a kusan wurare daban-daban, kamar yadda na faɗa da farko. Dalilin da ya sa wuta yake ci a Southern California kuma ya barna mai yawa, dalilin shine Southern California ba a samun ruwa kuma ba mu samun snow kamar wayansu birane. Kuma wannan iska da ta kan barko Santa Ana winds shine yake dada kara gata da wannan wuta wurare daban-daban. A wurin da nake dai mun gode Ubangiji domin Allah ya sare mu, ba mu wutan bai yi kusa da mu ba.
To sai mu ce Allah ya kara tsarewa. Helen Bako kenan a tattaunawar mu ta wayar tarho game da wutar da ke ci gaba da ci a birnin Los Angeles na jihar California a nan Amurka. Masu sauraro da shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a duk da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai a ƙara zama domin sauraron shirin mu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu tare ne kwacikan zuwa kasar Ghana, inda sojoji da masu hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba suka yi wata arangama. Arangama da ta kai ga hasarar dukiya da rayuka. Domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. A kalla mutane takwas ne suka rasa rayukansu biyo bayan wani dauki ba daɗi tsakanin sojojin kasar Ghana da wasu masu hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba yayin da aka kona wasu motoci guda hudu na kamfanin da ke hakar ma'adinan yayin da gefe guda kuma fadar shugaban kasar ta bada umarnin gudanar da cikakken bincike to shin me ya jawo wannan arangama na bayan nan kuma wani matakai kamata a ce an dauka domin kare akwai hakan a nan gaba domin jin cikakken karin bayani ga abokin aiki na Hamza Adams daga Ghana
kimanin mutane 8 ne suka rasa rayukansu a wani arangama da aka yi tsakanin masu hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da sojoji da ke gadin kamfanin hakar zinariya na Angola Gold Ashanti a tsakiyar yankin Obuasi na kasar Ghana a cikin wata sanarwa da dakarun sojan kasar ta fitar ta ce sun yi artabu da mutanen masu hakar ma'adinai ba bisa ka'ida bane a ranar Lahadi dare kuma kusan 60 daga cikin su na dauke da makamai da suka hada da bindigogi da arduna amma hakan sun kusa kai ne cikin shingen kamfanin da ke da lansisin hakan zinnari a ranar Asabar da dare sa'annan sun ka bude wuta bayan motar sintirin soji ta kora su sojojin suka ce wannan shine yasa suka mayar da martani domin kare kawunan su kuma ana cikin haka ne sai 7 daga cikin masu hakan ma'adinan suka rasa rayukansu an yi wa soja daya jinya bayan harbin bindiga da aka yi masa sanarwar rundunar sojin ta kara da cewa yayin rikicin an kona motoci hudu na kamfanin hakar ma'adinai malam aminu mai gaskiya dan jarida ne mai zaman kansa da ya samu zantawa da wasu masu hakar ma'adinan da suka bukaci da a saka sunayen su
nan matasan da soja suka yi musu kisan gilla an ce matasan garin ne wanda da suke aiki inda ake akan ma'adinai wato na Agogo Ashanti to ganin cewa an kore su aiki shekara da shekaru ba samu abin yi ba suke zuwa inda kamfanin akan ma'adinan yayi aiki ya bari kuma suna zuwa wurin suna akan ma'adinai abinda za su saka bakin su lati wannan dai ya kawo rigima da dama kan irin wannan yasa an zuba jami'an soja wurin suna saron wurin to amma ranan dadin da ya gabata dare kamar misalin karfe 10 zuwa karfe 11 wa'annan matasa suka yi gungu suka ce ya kai lokaci su kuma wannan garin sun da suke ciki ba wani sana'a da suke kamata a amince musu in yaso su ma su ji suna tone zinariya su ma suna samun abinda za su duba iyalansu da su wannan ne sojan suka ce musu ba haka ba koma wurin tunda nan an ce ba wanda zai iya shigo ya zo ya yi wani aiki wurin nan wannan dai ya janyo cece kuce tsakanin su she wa'ansu shugabannin su wa'annan masu akan ma'adinai wanda aka yi musu kisan gilla aka yi kiran su cewa ga abin da ke faruwa tsakanin soja da mutane su to sun zo bada hankuri ne cikin bada hankuri sojan suka ce su bar nan domin ba amince cewa su shigo wannan ma'aikatan ba wannan ne suka ce wai wa'anda suke wurin abin ya faru suka ce wai soja babban su da ya samu kira ne ya jinye gefe bayan ya gama magana ne ya sake zuwa ya faɗi ma sauran sojan cewa a bude ma wa'annan wuta to bayan an bude wuta a takanas wurin mutane sai su kwam babu
wata sanarwa ko da ofishin shugaban Ghana John Dramani Mahama ya fitar ta ce ya bada umarni na gudanar da bincike don tantance yanayin rikicin da kuma tabbatar da cewa an gurfanar da duk wanda aka samu da aikata ba daidai ba Ghana wanda ita ce ke kan gaba wajen samar da zinnari a Afirka ta dade tana fama da rikice-rikice tsakanin sojoji da matasa a yankunan da ake hakar ma'adinai abinda mai sharhi kan harkan tsaro Isa Abdulsalam ke ganin har in gwamnati bata dauki matakan da suka dace ba kasar za ta iya fuskantar matsaloli masu nasaba da tsaro
to wanga abin da ya faru masala ne masu fannin tsaro magana da muka rubuta tarihin kasashen da ake wanga aiki na gold duka inda yake bayan kamfanin na tona gold akwai masu kanana mutane ke small scale mining duka wannan kasashen da ba tsona lafiya muka doko tun Congo zai tun Sierra Leone tun Namibia su Gambia da sauran kasashe da South Africa buga irin wanga ba su ne ba tsaro ana samun shi domin su masu aikin small scale mining da kansu su ma suna sai ammunitions kaya na wanda suke ba ganin kamar suna salon kansu da shi ne bindigogi da wasu makamancin haka kayan yaki wanda wasu fannin suna ganin kamar a suna sai ne don su ma su sarar kansu wurin barayi da wasu mutane da su 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 attacking su kace gol da suka tara so shi ya jima wani su muna cewa kamar wayan ga masu aikin su boss keman da masu galamsin ga abubuwan da suke ina perform suna ba ta kasan mu suna kuma breed rebels a kasa domin kaje wurin site din su bindigin da kare su sabuwa da mutanen suke dokan su aiki wasu na ba su ro wanda mun ya gun mutane yake suna da manyan makamai na field da rayu kan mutane sai shi mun ji wa wani ji hankulin gwamnati kamar wannan abubuwa ya kamata a duba to gashi yau mun kai wani wuri an kai su to suna fito na fito su da yan sanda da yan sojoji ana harbe harbe to wanga babban masala ne
to ko shin me ya kamata da gwamnati ta yi domin ganin an magance wannan matsala Malam Irbad Ibrahim shi ma dai mai sharhi ne kan harka na tsaro
ita kasan gane wannan lokaci ya kamata ta yi lura ta yi nazari da irin yarjejeniyar da tarata ba ano kai da manyan kamfuna da ke zuwa nan ga suna kwasan mana ma'adinai wasu rahoton ma na faji cewa cikin kashi 100 wanda ka sake samu makaman 10 ne ko 15 ko bai kai ma aka ba to matasan kuma yau da kullun suna gana ana fidda zinariya ba su da tituna masu kyau ruwan sha na yi ma wasu biya a wurin batun skurin matasa da sauransu ana huskantar matsaloli so shi su kuma suna ga kamar da su dauki doka su sa annonsu su kuma su je su karbi abin da karfin tuwo to ya kamata ita kasan gane wannan lokaci ta yi nazari in babban kamfani na South Africa ne na Amurka ne in tana da nata maslahar ma'adanai na Ghana kuma menene maslahar mutan garin da ake fadda wannan natural resources ko shi na ga kamar inda an sasanta matasan gari suka ga kamar su ma suna samun amfani ba su zaman yunwa to ina ga za ya magance
Tuni aka tura jami'an tsaro domin tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a yankin Obuasi da ma kuma halin yanzu ma an ka rufe wasu makarantu sakamakon rikicin
a gaida Hamza Adams Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin abokin aiki na Hamza Adams daga kasar Ghana Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Kuma da lafiya biyu mu tare da Hassan Maina kaina mako mai zuwa da Allah ya so domin jin wani sabon shiri. Yanzu kuma lokaci ya da za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan duk wani abu da ya muku tsaye a rai ba tare da zagi ko batanci ba. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa wato +202 980 6850 da haka muna sauraron ku. To mun tafi jihar Adamawa Najeriya da wa muke magana a Adamawa. Hello da wa muke magana daga Adamawa.
Yawwa, kuna magana da Malam Habu daga Adamawa, Sai Balwa.
To Malam Habu, bismillah muna sauraron ka.
Masha Allah, masha Allah. Kuma ni na kun yi magana game da hukumar nan na sadarwa da suka ce wai za su kara kudin kira, kudin data.
Na'am.
Sun yi rezi ne za su kara, amma kuma karin ba wai laifi ba ne, amma network ne. Kana magana da mutum baka ji su kuɗi ka yana tafiya.
Na'am.
Kata da kina abubuwa da ne ko ki bai da karfi wuri lokacin abu kuɗi ka kuma yana tafiya. Mu lokacin
To madalla da fatan sun ji waɗanda abin ya shafa yanzu kuma sai jihar Nasarawa. Da muke magana daga jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
Alhamdulillah, masha Allah. Kuna tare da baba Hau mai agogo ne na cikin garin Bishata.
To malam babawo.
Sai karbi local government jar na tarawa kenan.
To malam babawo muna sauraron ka.
Yau roƙon da nake so na yi irin roƙon da nake na maganar hanya abun da ya kama ne daga Kebbi zuwa Kaduna. Wallahi hanyar nan da fata ya lalace tun ba a ma fasi hanyar kamar da muna kira da gwamnatin Najeriya. Tunda dai mun ga alawa su suna bi ta sama ne kuma talaka muna bi ta kasa don Allah su taimaka mana. Kyara mana hanyar ya kasance ko ba su yi sabo ba dai a yi fasin hanyar da ya kasance dai hanyar nan ta tsara.
To madalla. Da fatan sun ji yanzu kuma sai jihar Kebbi ita ma a Najeriya da wa muke magana.
Ajiya kina magana da dan Asabe mai fata daga nan Yauri jihar Kebbi.
Malam dan Asabe barka da dare muna sauraron ka.
Barka barkan ki dai.
Na'am.
to yau ina so in mika sako na zuwa ga wakilanmu na Abuja wato yan majalisun dattawa da kuma na wakilai
na'am
gaskiya mun zabi wannan gwamnatin na Tinubu ne domin mu samu sauki to gaskiya babu sauki a cikin gwamnatin Tinubu akwai tsadan rayuwa akwai yunwa ana ci da kyar ana sha da kyar kuma gwamnati ta demokradiya to gaskiya bismillah a sake lale ba mun zabi gwamnatin gaba ne saboda a ga samu na aya a hannu muna cikin yunwa amma idan ka ji maganganu daga makusantan shugaban kasa kika ji abu gaban kuma mu muna fama da yunwa amma suna cewa mu mun koshi su shigo karkara su shigo kauyuka su ji halin da talakawa suke a ciki
To madalla dan Asabe Allah shi kauta da fatan mahukuntan sun ji yanzu kuma bari mu koma jihar Nasarawa da muke magana daga jihar Nasarawa
to alhamdulillah kuna magana daga Garba Sale ne likita Rido san mutanen dan fisa karamar hukumar mai sauke jihar Bauchi mazaurin jihar Nasarawa nan
to mallan Garba likita Rido yanzu ana sauraron ka duniya na tare da kai
Kuma da yake yana tako kai yana gina hanyoyi, akwai hanyoyi da kuma Allah ya sa gwamnatin Tinubu ya nan hanyoyin muhimmai ne a fadin kasar nan, na farko akwai hanya daga Akwanda zuwa Madarar Banjo, sai kuma na biyu akwai hanya daga Jos zuwa Kwambe Guwa, sai kuma hanya daga Kuma Hukumar Doma zuwa Bata. Takama zuwa Agbada muna fata Allah ya sa gwamnatin Tinubu da albarka waɗanda take da niyya kuma ta gyara hanyoyi ta sa waɗannan hanyoyin a cikin wannan gwamnati domin mu ma talakawa mu yi ainihin roman demokradiyya da wannan gwamnati
to madalla yanzu kuma bari mu tafi makauciyar Najeriya wato Niger da wa muke magana daga Niger to na Niger line na sai ya sumbule bari mu koma Kaduna da wa muke magana a Kaduna
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Alaikum assalam warahmatullahi.
Fala ma hawa shirin barka da aiki barka da dare.
To barka ka dai.
Abubakar malam nan kai kare anan karamar kuma go tsara Kaduna.
To malam Abubakar muna sauraron ka.
Alhamdulillahi ide da farko dai sai da gina mai da ainihin babban gidanmu ne cikin kuma wannan majalisa ce ne ta Kumbegwa. Da mu alkhairi da ta ainihin abubuwa da shi ainihin alkhairi Allah ya saka mu alkhairi kuma kuma da aka tabo hanyar mu na ainihin da ainihin Kaduna zuwa da su bayan ta yi lalace da Allah ma ya da hukumi da Allah dubo wannan hanya kan ga Allah wannan fatan na bi hanyar da kan ga Allah sai motoci kan su ganda hanyar nan kamar hanyar da ta da kamata da Allah ya su dubo wannan hanya da kuma magance abubuwan da faruwa wannan hanya
to madalla malam Abubakar malam kare da fatan mahukuntan sun ji yanzu kuma bari mu tafi Ibadan da muke magana a Ibadan
to kuna magana da Rabi'u fa daga Sabo Ibadan jihar Oyin Najeriya
to malam Rabi'u muna sauraron ka
wato yau na ji gwamnatin Najeriya a wata babban kotu da ke Abuja ta gantar da hukunci cewar ɗan Nafura zamanto sun zama suna daga cikin ƴan ta'adda a hukumance to wannan abu da gwamnati ta ankare kuma ta ɗauki mataki da wuri muna ji ina mata kuma haka ake so duk abin da ya taso kafin ya lalace ake ɗaukan mataki a kan shi saboda haka kuma mun yaba ma gwamnatin tarayya kuma muna kira ga ainihin jami'an tsaron kamar yadda aka yi wannan doka ki amfani da dukkan abin da za su amfani da shi na ƙarfi domin su tabbatar da cewa waɗannan mutane ba su fita cikin ƙasar nan ba sannan kuma ina ƙara baiwa gwamnatin Najeriya shawara cewa to me zai hana waɗannan ƴan ta'adda su ma waɗanda ake kira ƴan banki su nan da suke satar mutane kuma suke karkashe mutane suke hana bayan Allah zaman lafiya a garuruwan su su ma a jefa su cikin harkar ƴan ta'adda domin duk ainihin illarsu ɗaya
na'am to madalla malam Rabi'u Allah ya sa sun ji kuma za su dau mataki yanzu bari mu tafi Yola a jihar Adamawa Najeriya da muke magana a Yola wato Yobe na'am Yobe to madalla mai gidan sauro muna sauraron ka
to saurara da ku ina bai mai malan ya wara Allah ya taimaka mana hanyar girgir din nan
na'am
ya kai shekara uku kulbati ne kawai kulbati shekara uku
ba a gyara ne ba, don Allah mai mala ka taimaka a gyara mu wannan hanya daga girgir zuwa gasho. Wannan lambatun ya kai shekara uku ana gyara yana fallewa. Maimakon rodin da za a saka na gida ya kamata a saka, ba na gida ake saka ba, na saka wai ake sakawa a wajen yake rushiya, ba za a yi shige.
Na'am. To madalla, da fatan mai mala ya ji ko na kusa da shi, yanzu bari mu tafi Kwantagora. Da wa muke magana a Kwantagora?
Haji Hawa Sharif, kina magana da injiniya mai gero mai kiri Kwantagora jihar Niger.
Injiniya, barka da dare, muna sauraron ka.
Yawwa, Haji Hawa, muna neman alfahama ga gwamnatin jihar Niger a taimaka mana da hanya daga Makera zuwa Kwantagora. Da ta hiya minti 40 ne, amma an sai ai awa 7 a kan rashin hanya. Daga Kwantagora zuwa Mina da ta awa 1 ne da minti 20 ko minti 10, amma sai ai awa 9. To dan haka muna neman al'umma gwamnatin jihar Niger a taimaka a gyara muna hanya, saboda yanzu din ta hiya Mina ta kawo mutum akwai matsala. Sun mutum ya dawo sai ya yi ciki zuwa Makera haka nan, zuwa da Kwantagora zuwa Bangi haka nan, babu hanya. Dan haka gwamnatin jihar Niger ta taimaka ta gyara muna hanya. Injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger, Haji Hawa Sharif, na gode.
To madalla injiniya, muna godiya da fatan gwamnatin jihar Niger ya ji. Yanzu bari mu tafi makociya Najeriya, wato Niger. Da muke magana daga Niger.
Ko kana tare da mai sauraron ko Abdul Kassole ne ke dangaro da daga Sawa jamhuriyar Niger. Ni ra'ayina da zan ba ta zuwa da al'umma kasan Niger namu, mutanen mu da Allah da Annabi. Mu samu zikiyar mu ruwan sanyi sai ku kenna da ungwani. Mu kama mu sai jin mu kama mu sai ne tsanda. Ni da kin ka kai don ku ci kasan Niger ne. Idan muna son ku ci ungwani arzikin da namu, wallahi mu kama. Mu ci gaba da yin kasan mu addu'a. Ya ga mu tsinci hadin madani ta kuma wadannan labaru wadanda ba su ci.
Kuma da lawan
da ya ta kuma kama kasan mu ne mun gode daga jamhuriyar Niger, kuna tare da mai sauraron ku Afirka ne miki ungwar da ta tawo ne da birnin Adar ko tashi lahira daga Amerika.
To madalla Malam Abdulkasko, kuma da wannan kira naka muka dakatar da daga waya na wannan lokaci, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. Kuma da lamar sauraro mun zo ga gaba ta ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jama'ar Ukraine sun ce Russia ta kaddabar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a cikin dare, waɗanda suka yi sanadin mutuwar akalla farar hula biyu, wasu da dama kuma suka jakkata, sannan gine-gine 'yan kasuwa da na zama suka lalace. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta ce tarkacen jiragen saman ne suka kashe mutanen biyu a tsakiyar yankin Kyiv. Ta kuma ce wani bene mai hawa da yawa da cibiyoyin kasuwanci na daga cikin ababen more rayuwa da aka lalata a harin. Shugaba Donald Trump na Amurka ya gabatar da shirinsa da jan hankalin masu saka hannun jari daga ƙetare a babban taron shugabannin harkokin kasuwanci na ƙasashen duniya da aka yi, inda ya yi masu tayin su zo su kafa masana'antunsu a Amurka ko su fuskanci haraji mai yawa babu wata makawa. Shugaba Trump ya gabatar da jawabinsa ga masu manyan masana'antu na duniya ne ta bidiyo a yanar gizo. Ya kuma bayyana wa masu zuba hannun jari na ƙetare tsare-tsarensa da za su amfane su, da kuma takunkumin haraji mai yawa idan suka yi akasin haka, a ƙoƙarinsa na ƙarfafa saka hannun jari a ƙasar da tafi ƙarfin masana'antu a duniya. Jami'an shige da fice na Amurka sun kai samami, inda suka tattaro baki marasa takardun zama ƙasar da ma 'yan ƙasar a wani wurin aiki a birnin Newark da ke jihar New Jersey a jiya Alhamis. Magajin garin birnin ya faɗi cewa har da wani da ya taɓa aikin sojan ƙasar aka tsare, sannan an take haƙoƙin jama'a. Samaman da aka kai a birnin na New Jersey, mafi yawan jama'a wanda magajin garin Ras Baraka ya yaba da manufofin birnin na ba baƙi marasa takardu kariya da matsugunni, na zuwa ne bayan da shugaba Donald Trump ya lashe takobin ta sakeyar miliyoyin baƙin haure da ke zama a Amurka.
To madalla, masu tsaro baki ɗaya, kuma da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sakarantu labaran duniya, sai Julie Ladens Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Rock McLean. Hawa Sharif ke fatan za mu waye gari lafiya. Sai da safen ku.